Jama'a assalamu alaikum barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. To idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da Nasir ƴan mama matashi mai basira da son ci gaban noma a Najeriya wanda kuma ya kirkiri wata manhajar waya da ake kira Burdent domin taimakawa manoma na birni da karkara da kuma manya da ƙananan manoma. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da na tambayi Nasir ƴan mama ko masu amfani da manhajar Burdent za su iya neman sanin irin ƙasar da suke da ita a gonarsu domin samun shawarar abin da ya kamata su shuka wanda zai dace da yanayin gonar tasu.
Eh to wannan abu ne mai zurfi saboda haka yawanci yanda muke yi tsarin shi ne idan kamar yanzu ka nuna cewa kana so ka zama cikin wannan shiri idan kai register za mu turo maka message ko a kira ka a gaya maka malamin gona zai zo ya dauka sample din kasarka ka kamar yanzu ka ce kasarka kai kana so kai masara to za mu iya gaya maka cewa to wannan kasar za ta yi masara za ta yi da kyau kuma ga abin da za ka kara mata wanda ba ta da shi ga kuma abin da take da shi wanda ba sai ka kara ba wannan ana yi ne don a kore irin yanda ake amfani da kaman taki na zamani ido rufe ba ma kasan cewa kasarka tana buƙatar abin da kake sa mata ba dangane da kaman nitrogen ko potassium da wannan phosphorus wanda shi ne kusan yawancin takin da ake amfani NPK. To a wani lokacin za ka duba ka ga kasan ma ba ta ma buƙatar NPK ɗin amma ka zo sai narka mata kake. Kaga amfanin gonanka ya samu amma dai kuma kaman ba abinci ba tunda duka ya zama chemical ya yi yawa a ciki da dai sauran illoli da hakan yake farawa.
To Malam Nasir idan ba a yi gwaji na kasar ba fa ya za ta kasance?
To a inda kaman ba a yi gwaji na kasan ba za mu iya baka hasashe dangane da bayanai da suke a yanar gizo da kuma bayanai da wasu makafofi na kaman bincike suka yi kaman Institute of Agricultural Research na Zaria da ITA da sauransu za mu iya baka bayani dangane da wannan.
To ga manoman da suka shiga cikin wannan tsari na kuna Burdent da ma sauran waɗanda ke son shiga nan gaba akwai wani kuɗi da ake biya ne ko kyauta ne?
To yanzu dai ya tsarin da muke a Benue da Plateau shine akwai kungiyoyi daga Germany da kuma Britania Oxfam da DRZ hadda ma da European Union da suka tallafa ma manoman to kusan dukkan manoman da suke a cikin tsarin ba su biyan ko sisi.
Lalle wannan lamari yayi kyau. Ma Nasir yanzu ina wannan kamfanin naka ya dosa nan da shekaru biyu masu zuwa?
To maganan gaskiya dai in ka duba inda muke kaman a kasar da muke Najeriya kusan mutum 7 cikin 10 da ka dai ko dai manomi ne ko dai ya shafi noma ta wani hanya saboda haka akwai kaman kasuwa abinda muke saidawa saboda haka ni ina ganin cewa nan da shekara biyu za mu iya samun fiye da manoma miliyan 20 da suke amfani da fasahanmu saboda na amince da cewa hakan zai haɓaka harkar noma saboda a yanzu haka manomi na cikin wani hali inda bai san ma ina zai sayar da abin da ya noma ba sannan bai san yanda zai noma abin ya yi shi cikin sauki ba tare da kashe kuɗi ba tare da asara ba.
To Man Nasir kamar da yadda ka sani gwamnatin tarayyar Najeriya na kokarin bunƙasa harkar noma ta yadda za ta karkatar da kasar daga dogaro ga man fetur zuwa harkar noma. To akwai taimako da kamfanin naka yake samu ko zai samu daga gwamnati kasancewar wannan tsari da kuke na Burdent ya ta'allaka ne wajen ciyar da noma gaba a Najeriya?
Gaskiya ba da wata magana da mu da gwamnatin tarayya a misali amma mun zauna tun ba yanzu ba mun karanci ina gwamnatin ta dosa in fact na mun tsaya a kamfanin mun duba sabon policy da aka yi na haɓaka noma wanda wannan gwamnatin ta zo da shi da kuma duka dai da irin bayanan da take yi a makafofin labarai da sauransu mun kawo abin da inda za ta rungume shi babu mamaki za a samu canji sosai kuma za a samu haɓaka a sana'a ta manomi saboda duk wani abu da kake tunani wanda zai kawo manomin sauki ba zai wuce kasuwa ba, sannan in ya samu kasuwar wanda zai sai amfanin gonan nashi yaya kuma zai yi ya yi noman a sauƙaƙe ya samu amfanin ya zama ya fi yanda yake yi ko kuma ya zama ya yi yawa. Idan ka samu wannan bayanan guda biyu to ka sauƙaƙe kusan kashi 50 cikin matsalolin manomi. To inda kuma ka hada da wannan ka ce kuma ka samar ma manomi inda zai samu kuɗi kamar bashi ko wani tallafi duka ka hada a wuri ɗaya to gaskiya noma zai ci gaba.
Kasancewar manoma sun kasa kashi-kashi, akwai manoman da ke noma domin samu abin da za su ci, akwai kuma manoman da ke noma domin su sayar, sai kuma manoman da suke noma domin jin daɗi.
Sai akwai shi.
Yawwa. Shin baki ɗaya manoman da na zana za su yi amfani da wannan tsari na Verdant?
Eh gaskiya to abin da muka yi shine mun kasa abin kashi biyu.
Masu sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da muke da Nasir ƴan mama. Yanzu a madadin bakon namu Nasir ƴan mama da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.